الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما صدق الله العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان وأعذنا من شر نفوسنا والشيطان ووفقنا لطاعتك وجنبنا الإسيان واغفر لنا ولوالدينا والولدان السلام عليكم ورحمة الله akwai tarihi wanda ya kamata mu san shi wannan tarihin shine wanda yake haskaka maka basira ta wajen fahimtan suratul fil kuma tarihin gaskiya ne akwai littattafai da zaka samu wannan tarihi a ciki alal misali الأعلام بإعلان بيت الله الحرام da kuma ifadatul anam bi akhbari baladillahil haram. Akwai khulasatu tarihi Makka. Akwai ithaqul wara bi akhbari ummil qura. Amma littafin da nafi dogara da shi wajen ciro wannan labarin shine littafin akhbaru Makka, littafin Abul Walid Al-Azraqi, wanda ya mutu hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam na da shekara 223, wato yanzu mutuwarsa shekara 1199 kenan, shi wanda ya rubuta wannan littafi. Hasali ma in ka duba Kashful Dhunnun na Alhaji Khalifa, yace wannan littafin na akhbaru Makka shine littafin farko da aka rubuta game da tarihin Makka, mahaifar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To kuma sannan labarin da aka saka cikin wannan littafin galibi labarin yana cikin hadisai waɗanda sun inganta da kuma littafan tarihi kamar littafin Ibn Ishaq. To in ka samu wannan littafi na akhbaru Makka mujallad na farko shafi na 136, ya jera labarin yana da tsawo kwarai, wato gabanin haihuwar annabi Muhammad. Kasar Yaman kun sani kasa ce wadda take kudu da Saudiya. Yaman tana kudu da Saudiya, to kasa ce wadda take da daddaddan tarihi, domin kuwa Bilqisu matan nan da ta yi zamani da annabi Sulaiman a kasar Yaman ta yi zamani da annabi Sulaiman, ga wanda ya san tarihi tsakanin annabi Sulaiman da annabi Musa shekara 400 ne, amma tsakaninsa da annabi Isa an samu kusan shekara 1000. To bayan kuma tsakanin annabi Isa din da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an samu shekaru 570. To kaga ya nuna maka cewa Yaman, kasar Yaman tana cikin daddun kasar waɗanda an dade ana mulki a cikin su, har ma akwai kabilu na Najeriya da ake cewa asalin su ya fito ne daga Yaman ko. To kafin a haifi annabi sallallahu alaihi wasallam a kasar Yaman din nan, akwai wani mutum da yake sarauta ana kiransa Zur'atu Yusuf Dunawa, yana da ƙarfi kwarai, don a ƙasar Larabawa a lokacin babu wani sarki da ya fi shi ƙarfi. To Bayahude ne, yana bin addinin Yahudanci. To sai ya kasance kuma arewa da Yaman ɗin, kafin ka iso Makka akwai wani gari da ake kiransa Najran. Wannan gari Najran, kusan duka mazaunan garin kiristoci ne. To shi wannan sarki sai ya yi ƙoƙarin ya ga cewa mutanen Najran ɗin nan ya maida su addinin Yahudanci, wanda shugabansu shine Abdullahi bin Tamur, ga wanda ya saurari tafsirin da muka yi Bariya Suratul Buruj, mun kawo tarihin wannan mutumin Abdullahi bin Tamur, shugaban kiristocin Najran, wani babban malami ne kafin haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallam, mutumin kwarai ne. To shi wannan sarki na Yaman, lokacin Najran tana karkashin Yaman, to sarkin nan Zunawas, wato Zur'atu Yusuf Zunawas, ya tafi Najran ya yi kokari ya ga cewa ya riddar da mutanen Najran, wato kiristocin nan, domin a wannan lokaci addinin kiristanci nasu da suke bi shine addinin gaskiya, babu wani addinin da ya fi shi gaskiya, duk da yake akwai ɗariƙoƙi na kiristanci din ko a lokacin waɗanda suke ɓatattu, amma ɗariƙar mutanen Najran din ɗariƙa ce wadda take ta ɗan fi kama da gaskiya. wannan ya samu hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda annabi yake yaba ma nau'in waɗannan kristoci din. Ya tafi yayin ta kokari ya ga cewa kristocin nan na Najran, ma'ana wani yanki na kasansa, sun bar addinin kristaniti sun shiga addinin yahudanci. Yayyayi mutanen nan suka ji, saboda haka sai sa aka tona ramuka aka saka gumagumai aka kunnauta, ya sa mutanen suka yi layi. Wanda ya yarda ya bar addinin kristanci ya koma addinin yahudanci to zai tsira, wanda ya ki sai a ce ya fada. Mun karanta har Allah madaukaki ya saukar da wasu ayoyi na suratul buruj musamman akan waɗannan kristoci din, kaga yana nuna maka cewa Allah ya yarda da addinin su. Dan in ba haka ba da ba a samu ayoyin Qur'ani da yake yaba ma imanin su ba. Amma fa wannan sarmu manta kafin bayyanar annabi Muhammad, bayan bayyanar annabi Muhammad babu sauran wani addini da yake zama gaskiya illa addinin musulunci. Duk mutumin da yayi wani addini sabanin addinin musulunci a bayan bayyanar manzon Allah ba a karban masa. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa ulaika min a suratul buruj. Allah ya bamu labarin irin azaban da shi wannan sarki Zur'at Yusuf Dunawat ya yi ma kristocin Najran. Allah ya ce kutila ashabul ukhdud,
kutila ashabul ukhdud annari zatil waqud in hum alaiha qu'ud وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق.
Wannan ayoyi na suratul buruj musamman Allah ya saukar ne saboda ya bayyana mana irin azaban da aka yi ma waɗancan kristoci na Najran. Allah ya ce ya tsine ma shi wannan sarki Zur'a Yusuf Dunawa, kutila ashabul ukhdud, an la'ance su an tsine musu waɗanda suka tona waɗannan ramuka ɗin. Annari zatil waqud idhum alaiha qu'ud, ga sunan tsaye bakin ramukan suna ta tura mutane cikin wuta da rai ana kona su. Wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. Babu abin da yasa suke musu azaba sai kawai saboda sun yi imani da Allah. Kun ga an yaba ma imani su kenan ko? Can gaba Allah yake cewa innal ladina fatanu almu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum azabu jahannama wa lahum azabul harim. Wannan azaba da aka yi wa kristocin Najran an ce wato mutum 20,000 suka mutu a cikin wannan wutan, riwayoyi dai da dama, amma wannan riwaya ce wadda ta fito cikin littafin. To akwai mutum daya wanda ya tsira, zakaran da Allah ya nufe shi da shara, ko ana muzuru ana shirwa ko shahu, duk dai makiyan zakaran ne ko? Akwai mutum daya wanda ya tsira, ana kiransa Dausu Zu Sa'alaban, ya dauki Allah ya sa yayi sa'a ya dauki wani Bible da aka kona linjila, ba za mu ce Bible ba, linjila da aka dan kona, ya gudu suka bi shi kayya kayya har Allah madaukaki ya sa ya tsira. Da ya bar kasan Najran ya shiga jirgin ruwa ya tsallaka sai ya tafi Ethiopia, domin a lokacin Ethiopia ita ce kasan da ta fi ƙarfi, kuma kasan an samu wani lokaci da Afirka ɗin nan
tana cikin super power na duniya Ethiopia ta samu wani lokaci ne tsawo a tarihi tana da karfi wannan mutum sai ya gudu ya tafi Ethiopia kuma lokacin na Ethiopia kristoci ne sarkinsu shine annajashi wanda ya tarar da annabi sallallahu alaihi wasallam ko mu ce annabi ya riske shi ku duba annajashi yana cikin mutanen da suka dade a duniya wannan labarin da muke bayarwa ya faru ne kafin haihuwar annabi Muhammad amma sarkin Ethiopia Abyssinia Habasha a wannan lokacin annajashi shi din ne dai annajashin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tarar da shi har ma ya tura musulmai da ake azabtar da su a Makka suka yi hijira zuwa gurinsa to kirista ne don haka shi wannan mutum dausu zu talaban da ya gudu sai ya tafi kasan da ta kusa da Yemen ita ce Ethiopia saboda ita ce kasa na kiristoci ne karfi wanda take kusa da kasar Larabawa yana zuwa ya bashi labari yace kaji irin ta'asan da ya faru a garin Najran sarkin Yemen ya kashe mutane 20,000 duk garin kowa ya halaka in banda ni kuma sai dai wanda Allah ya sa ya tsira sai Najashi yace masa to gaskiya babu wani abin da zan iya maka saboda ba mu da jiragen ruwan da za su iya ɗiban sojoji su tsallaka da su Baharul Ahmar Red Sea kasan tsakanin Ethiopia da Yemen akwai rafi akwai kogi shine Bahar Maliya tsakanin Afirka da Shibhul Jazira Arabian Peninsula sai ce masa to amma abin da za a yi ka tafi Rum ka je gurin sarkin Rum lokacin kirista ne kuma shine yafi karfi a duniya a wannan lokaci sarkin Rum ana kiransa Justinian karni na 6 ka duba tarihi Tabari mujalladi na 2 shafi na 106 yace ka je gurin wannan sarkin Rum din idan ka je sai ka bashi labarin abin da ya faru kuma ka gaya masa ka zo wajena na ce masa muna da sojoji kan mu dewa waɗanda za su iya yakan wannan sarki na Yemen bisa wannan ta'asa da yawa kiristoci yan uwanmu amma ba mu da jiragen ruwan da za su ɗebi wannan sojojin ya tafi ya yi ma sarkin Rum wannan bayani sarkin Rum sai ya haɗo shi da jiragen ruwa ya taho Habasha Ethiopia sai zai samu Najashi shi kuma sarkin Ethiopia Najashi daga lokacin ya haɗa runduna na mayaka mai ƙarfin gaske dakarun sojoji da yake ji da su ya tara abinda ya sa saboda Yemen a ƙasar Larabawa babu ƙasar da tafi ta ƙarfi a wannan lokaci don haka dole a yi kyakkyawan shiri in za a yake ta bayan ya shirya wannan rundunan sai ya kira wani mutum ana kiransa Aryab ya shugabantar da shi ya bashi komandan sojojin sai ya nada masa waziri wazirin shine Abrahata bin Sabah ya umarce su je su yaƙi ƙasar Yemen kuma idan sun ci nasarar wannan yaƙi to sojojin Yemen din nan su tabbata sun kashe ɗaya cikin uku saboda ramukan ta'adin da suka yi wa wato kiristocin Najran to hakan ko aka yi bayan sun gama shiryawa suka shiga waɗannan jiragen ruwa aka tsallaka labari ya iso Yemen kuma mutanen Yemen suka shirya aka yi wani ƙazamin yaƙi wannan ya faru kafin haihuwar manzon Allah shi sarkin Yemen Zur'atu Yusuf Bunawas da ya ga al'amari ya kai makura sai ya gudu ya koma teku ya fada teku an ce a cikin tekun ya halaka shi wannan sarkin da ya azabtar da mutanen Najran saboda haka Yemen sai ta fada kuma hannun kiristoci kenan Yemen ta wayi gari wani yanki ne da yake karkashin Ethiopia to shi wannan komandan sai ya ci gaba da zama gwamna na wannan yankin. Yayi shugabanci a Yemen shekara biyu ga wazirin sa Abraha. To wazirin nasa yana da fadayen mulki, ashe yana ta kulle-kulle, yana munakisa game da shi komandan nasa, ya ga cewa dai komandan ya mutu shi kuma ya waye gari shine gwamnan Yemen, yana da burin mulki kwarai. To daga nan dai har ya samu daman raba kan sojoji, shi Abraham da ya raba kan sojoji sai yaki ya tashi tsakanin komandan wato Aryafu da kuma shi wazirin nasa Abrahata bin Suba. Kowa ya kira wa sojojinsu aka zo aka zagaga, ma'ana yakin mai ake kira yakin basasa, yakin cikin gida, su ya su za su yi fada da shugaban kasa da mataimakinsa. Da aka taho ga sojojin Aryafu gefe, ga sojojin Abraha a gefe, sai shi Abraha yake masa innaka la tasna'u bi an tulqil habashata ba'dahum bi ba'din fatafiha bainana, ya aika masa cewa gaskiya bai kamata mu yaki ba, sojojinka da sojojina duk sojojin Ethiopia ne, sojoji ne na kasa guda, idan muka yaki za mu hallaka su. Abin da ya kamata tunda rigima ce tsakanina da kai, faburuzuli wa aburuzulaka, mu yi fito na fito, fa ayyuna ma asaba sahibahu in sarafa ilaihi junduhu, idan nayi nasara a kanka to sojojinka sai su dawo su haɗe da nawa, shikenan na zama shugaban kasa, idan kai kai nasara a kaina to sai sojojina su koma gefenka ka ci gaba da mulki. To sai Aryaf sai yarda, don haka sai aka fito. Aryaf wani mutum ne dogo ƙato mai jiki, shi ainihin komanda, amma Abraha bin Suba mataimakin nasa mutum ne gajere ramamme mara kima haka kumama. Aryaf ya fito da takobinsa, shi ma Abraha da nashi, amma kafin Abraha ya taho inda za su kara, sai ya kira wani bawansa ana kiran shi Atuda, ya raɗa masa cewa da zaran mun fara faɗa da Aryaf kai kokari ka zo ka tafi, domin dama yaƙi ɗan yaudara ne. Da sun zo sun fara yaƙin, shi Aryaf ya fi shi iya yaƙi, kuma gashi ya fi shi ƙarfi da kima, da ya ɗaga takobinsa ya nufi ya raba kansa biyu, bai same shi ba, sai ya samu daidai fuskansa, ya ɗebe fatan fuskarsa daga gira zuwa hanci zuwa leɓansa gaba ɗaya ya share. To da larabci mutumin da ba shi da hanci ba shi da leɓɓa ana kiransa Ashram, shi ne suke kiransa Abrahat al-Ashram, wato mutumin da ya rasa fatar fuskarsa, ya rasa hanci da leɓɓansa. To nan kuwa take bawan nashi Atuda ɗin nan ya taho da wani mashi ta bayansa ya soke Aryaf, Aryaf ɗin ya faɗi ya mutu. Kaga Abraha kenan shi ya yi galaba a wannan yaƙi. To kuwa tunda an yi sharaɗi ne wanda ya yi nasara sojojin za su koma gurin wancan, sojojin Aryaf sai suka dawo gurin Abraha. To wannan wato ta'adi da aka yi, koko wannan yaƙin basasa da ya auku, duka shi Annajashi bai sani ba a can Ethiopia, bai san abin da yake faruwa ba. Labari sai ya tafi Ethiopia cewa kaji fa ga abin da ya faru, gwamnanka na Yemen mataimakinsa fa ya kashe, an yi juyin mulki. Annajashi sai ya aiko masa da wasiƙa yana nuna masa cewa yana cikin tsananin fushi da abin da ya yi, kuma ya rantse da Allah sai ya hallaka shi. To da jin haka Abraha kuma hankalinsa sai tashi, domin ya tabbata ba zai iya faɗa da Annajashi na Ethiopia ba, don shi ya turo su aiko. To amma yana da hikima kwarai, don malaman tarihi suna cewa mutum ne mai tsananin addini na Kiristaniki, kuma mai tsananin basira. saboda haka sai ya kira wanza mai ya aske gashinsa da yamar aski, sai ya ɗebi gashin, sai ya ɗebi ƙasan Yaman, sai ya zuba a cikin wani tulu, ya rubuta wasiƙa ya aika mana gashi. A wasiƙar ya rubuta masa cewa ayyuhal malik, ya kai sarki, innama kana aryaqu abduka wa ana abduka, ai shi wancan gwamna wanda ka naɗa bawansa ne, ni ma wazirinsa bawansa ne. Iktalafna fi amrika, saɓani ne ya shiga tsakaninmu game da shugabanci, amma fa a ƙarƙashinka. Wa kulluna ta'atun laka, kuma dukkanmu ba wanda baya maka biyayya. Illa anni kuntu aqwa ala amrin habashati minhu, sai dai ni na fi shi iya shugabanci. Wa abbata wa aswata lahu minhu, na fi shi hikima ta gudanar da mulki, na fi shi hikima ta wato shugabanci. Saboda haka abin ya kai mu ga yaki da bai jin shawara na, kuma ga irin abin da ya faru, ya rasu a wannan yaki. Amma na ji karan tsaye ka zo ka yake ni. Wa kad halaktu ra'si kullahu, to yanzu na aiko maka da tulu, a cikin tulun nan akwai gashin kaina, na aske kaina. Fina balagani, wato kismal malik, lokacin da rantsuwan sarki ya iso min, sai na sa wanza mai aske min gashin kai. Wa ba'athu bihi ilayhi ma'a jirabin min turabi ardi, na aiko ma tare da tulu, kuma cikin tulun nan akwai ƙasan Yaman. Abinda nake roƙonka shine li yad'ahu tahta qadamaihi, sarki ya dora kafansa akan tulun, ya taka tulun, ya fasa, ya dora kafansa akai, ya tabbata ina karkashinsa. Kun ga wannan wata siyasa ce, mutum ne mai hikima, ba shugaban da za a masa haka bai mika wuya ba. Dan dama shi Annajashi yana ganin ko Abraha ya yi haka ne saboda daga baya ma zai kawo hari Ethiopia, nan ma ya kwace ta. Amma tun da ya nuna masa cewa yana karkashin mulkinsa, da ya aika masa wannan takarda, sai Annajashi ya yafe masa, ya rubuta masa cewa to ka ci gaba da mulki a nan Yaman har dai kuma umarninmu ya iso gare ka, wato yadda zai gudanar da mulki. To bayan hankali ya kwanta, Abraha yanzu ya zama sarkin Yaman a garin Sana'a, babban birnin Yaman kenan, wanda har yanzu wannan garin yana nan Sana'a. Sai ya gina wani ɗaki, ana kiransa Alkalib, ya masa suna Alkalib. Ya aika ma Najashi a Ethiopia, ya ce masa, ya kai sarki, tunda na zama gwamna a wannan ƙasar Yaman, na fahimci akwai barazana guda, kowa yana bin mulkinmu, yana sauraronmu, amma akwai wani abin da ya fi ɗauki hankalin Larabawa, saboda shi ba Balarabe ba ne, mutumin Ethiopia ne, yaƙi ya kawo su Yaman. Akwai wani abu da muka lura ya fi ɗauki hankalin Larabawa, muku kasan kuma sarki yana so a ce hankalin jama'a gaba ɗaya yana gunsa. Wannan abin ku shine akwai wani ɗaki da suke kiransa Ka'aba a Makka. Wannan ɗaki ya fi ɗaukar hankalin Larabawa nan. Maimakon a ce Larabawa daga ko'ina a duniya suna kawo min abin nan gaisuwa, suna zuwa girmama ni, sai mu ji labari suna tafiya wani ɗaki a can Makka. Saboda haka ni kuma dan in dawo da al'amarin garin nan, na gina wani ɗaki. Inni qad banaytu laka kanisa, na gina maka wani ɗaki na ibada. Fahu lam yubna misluha li malikin kana qablaka, babu wani sarkin da aka taba gina masa ɗaki irin wannan. Na yi shi ne saboda kai. Yace walastu bi muntahin hatta usarrifa hajjal arabi ilaiha, ba abin da zai hana ni ci gaba da aikin wannan gida, sai na waye gari na tabbata alhazan Larabawan nan sun bar tafiya Makka, sun dawo zuwa Yaman nan birnin Sana'a, suna halartar wannan ɗaki da na gina ɗin, na masa suna Alkali. To kafin zuwansu Yaman, akwai wata wato fada na mulki na wancan sarki Dunawas da ya rasu, ana kiranta Gamdad. Wato wani bene ne wanda aka ce a duniya gaba ɗaya babu ginin da ya fi shi. Ba amma lokacin da mutanen Ethiopia suka samu nasara kan mutanen Yaman, sai shi Abraha ya sa aka rusa wannan ginin, a gefensa ya sa aka yi wannan gini na alkali, ɗakin da zai yi wato gasa da Ka'aba. To kuma kamar yadda muka faɗa da farko, ƙasar Yaman a nan ne Bilkisu ta yi zamani. To kun san lokacin da Annabi Suleiman labari ya taho masa cewa ga wata wato sarauniya tana da ƙarfi a kudancin duniya, don shi Annabi Suleiman yana arewaci ne, Annabi Suleiman yana can ƙasar Filistin, ita kuma tana nan Yaman Bilkisu. Amma tsuntsun nan ya taho Yaman ya koma ya bashi labari, kaji, har dai Annabi Suleiman ya yi ƙoƙari ya gana da ita, har dai ta musulunta kuma ya aure ta. To da ya aure ta sai ya gina mata wani gida a nan Yaman ɗin, a wani yanki na Yaman. Wannan gidan da ya gina mata, wanda ayar Qur'ani ta kira da shi da suna As-Sarhu, lokacin da aka gama gini Annabi Suleiman ya ce mata ƙila da kulis sarha, ko
ƙila da ha kulis sarha. فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين.
وتباين أن النبي سليمان يجينا متى وننجي لها دأكي كرنس الصرح ato wani babban bene kila laha. Annabi Suleiman ya ce mata ki shiga wannan bene. Falan mara asu, lokacin da ta ga ginin, saboda kyalli da yake, wato an tona rami aka zuba ruwa, ga kifaye na karkashinsa, sannan ga gilas a samansa. In ka zo baka ganewa cewa akwai gilas, sai ka ɗauka ruwa ne kawai. Annabi Suleiman ya ce ta shiga, kafin ta tsallaka zuwa benen sai ta ɗauka wannan ruwa ne. Saboda haka kashe faɗan ta kai ha, sai ta yaye ƙafafunta. Kala shi ne sai Annabi Suleiman ya ce mata innahu sarhun, ai wannan bene ne, wani ado ne aka yi mumarradun min qawarir, wato wani duwatsu ne aka yi amfani da su masu tanki na madubi tile, masu haske inda ba ta iya ganewa akwai wani abu a kan ruwan, sai ka taɓa. Kala sai ta ce rabbi inni zalamtu nafsi, ya Ubangiji lallai na shirci kaina, wa aslamtu ma'a Suleiman lillahi rabbil alamin, yanzu na musulunta tare da Annabi Suleiman. A wannan gida yana nan har zuwa wannan zamanin da muke bayani a kai, zamanin da Abraha bin Subah yake mulki a Ethiopia, a nan Yaman. To sai shi Abraha ya sa mutanen Yaman su dinga zuwa wannan gurin da benin Annabi Suleiman ɗin nan yake, da ake kiransa As-Sarh, wani yankin Yaman da ake kiransa Ma'arif. Ya jera mutane tun daga birnin Sana'a har zuwa birnin Ma'arif, wannan ya ɗauko block, wannan ya ɗauko tile, aka warware wannan ginin gaba ɗaya, sai da aka dawo da shi birnin Sana'a, da shi aka gina wannan alkalis ɗin Ka'aba da ya gina. Sannan ya riƙe ma'aikatansa da tsanani, ya wahal da su ƙwarai, ya saka doka, idan rana ta fito mutum bai fara aiki ba, hukuncinsa shine za a yanke hannun shi. Dokan kenan, duk talakan da rana ta fito bai fara aiki ba, to za a yanke mar hannu. Saboda haka da asuban fari mutane suke zuwa su yi layi, ana ta ɗebo block da kayan ginin can, ana kawowa birnin Sana'a, ana gina wannan alkalisin. Akwai wani lokaci da wani mutum a cikin wannan labari na Abul Walid Al-Azraqi ya ce akwai cikin masu aikin ginin alkalis wani mutum da yake da uwarsa tsohuwa ce, kullum kafin ya bar gida dole sai ya mata hidima. Ranar da ya tsaya mata hidima sai ya makara, rana ta fito. Sai ya ce masa to babu kin gani rana fa ta fito, kuma ga irin hukuncin da yake kan mutumin da ya latti, mai je aiki da wuri ba. Sai ta ce to abinda za a yi, mu je tare mana, tunda shi mutum ne ai yana da uwa, ta yiwu idan na sa baki ya yafe maka. Shikenan za a bar ma'ahu li tastawhibahu min Abraha. Suka tafi tare, da ta zo ta same shi cikin mutane ana ta aiki. Sai ta ce masa illa bai ga abin da ya faru dana ya tsaya min hidima ne yayin latti kuma ga irin hukunci da ka saka ran yake halin mutane tun da asalin dina ne aka yi wannan latti yasa na biyo shi muka zo tare saboda in baka hakuri sai ce mata ito la ukadhibu nafsi wala afsidu ala amali ni dai bazan kare ta kaina ba sannan kuma bazan bata aiki na ba na riga na yi doka duk wanda yayi latti sai an yanke hannunsa kuma idan na kyale wannan mutum to gobe wani ma zai kawo uzuri saboda haka babu wani rangwame sai sai yace ina a lambaran sai da aka yanke hannun mutum sai ta ce masa idu rabbi walika sa'i bahrin al-yawmu laka wa gadan ligairika yau shine naka gobe ba naka bane laisa kullu dahri laka ai ba dukkan duniya bane zamani duka ya zan nata kai mulkin ka yau gobe kuma akwai mai yi to wannan magana sai ta ratsa zuciyarsa don haka sai ce musu udunu hamini ku mazo da ita suka kawo ta masa Allah ya ce mai gida ce ta ce kai abinda kaga dama yau kana da iko kai mulki amma gobe dai ba naka bane domin akwai wadanda suka yi kamun kai kuma akwai wadanda za su yi bayan kai duniyar ba a yi ta domin kai kadai ba sai ce masa kina nufin inna hadhal mulku ya kunu ligari akwai ranar da wani zai karɓi mulkin nan daga hannuna ta ce gwarai kuwa to da can kafin tsohu wannan tamar magana niyyarsa ita ce zai yi ta gina ka'aban nan sai ka'abansa ta fi tsawo ta fi komai tsawo a duniya wanda in mutum ya hau kan ginin zai iya kallon bahar maliya saboda tsawon ginin yadda fir'auna ya yi ko faƙala sai ce mata to la ubni hajaran ala hajarin ba'da yawmin haza wannan magana gaskiya kika faɗa kuma magana ta shiga hankalina daga yau ba na sake ɗora wani dutse kan dutse gini ya ƙare aka sallami kowa ya tafi irin ta ake nema ko in wuri ya runtse Allah ya samu gani to wannan gini an gama shi Abraha ya aika wasiƙa gurin sarkin Ethiopia An-Najashi yana bayyana masa ga irin ginin da aka yi Larabawa kuma labarin wannan gini ya yaɗu ko ina ga wani ɗaki fa wanda ya fi shahara a duniya ana ganin wannan ɗakin zai fi ma Ka'aba ɗakin Allah to Larabawa kuma suna da baƙin ƙabilanci kafin bayyanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna da tsananin ta'assubanci wato ba ma su ba a ce mutum zai yi bako ka wulakanta bakon to sai ku yaki yaki za a yi wato su suna ganin ka wulakanta su ne to akwai wani mutum daga cikin kabilar Banu Kinana Kinana kuwa tana cikin kabilu da suke cikin harami dama kabilun da ke cikin harami su ne suke da daraja fiye da dukkan wata kabila ta Larabawa da ya ji wannan magana cewa an gina wani ɗaki wanda wai zai fi ka'abar su haba sai ya yi yunkuri a wata riwaya aka ce su biyu ne suka taho har Yaman suka zo Sana'a suka faki idanun mutane suka shiga suka yi kashi a cikin ɗakin Abraha kaga waɗannan sun jawo rigima bayan sun yi kashi suka shafa duk kagon ɗaki sai Abraha ya taho ya shiga da safe ya ga ta'asan da ake yace su waye suka yi wannan ɗan karen aiki to akwai wanda ya gansu sun gudu cikin dare amma an gane dai Larabawa ne aka ba shi labari ai Larabawa ne wannan ɗaki naka ya tunzura su sun ce bari su gwada maka wannan ɗakin bai kai darajar kashinsu ba ma bari daidai da ɗakinsu da kullum ana samun masu ƙoƙari cikin Larabawa har duniya ta tashi to da Abraha ya ji wannan magana sai ya ce to la antahi hatta ahdumu baitahum allazi bi makka ni kuwa ba zan gushe ba sai na rusa wannan ɗakin nasu na makka muga tsiya ya kuma rantse yasa aka shirya rundunar mayaka aka kawo giwaye waɗanda za a tafi da su domin rusa ɗakin Ka'aba din wata riwaya aka ce giwa guda ce da ya yi azama ya shirya sojojinsa ya kama hanya ya doshi ƙasar Larabawa a nan Yaman din akwai wani mutum da ake kira da sunansa shi ma Balarabe abokin Abdulmuttalib kakan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kakan manzon Allah Abdulmuttalib abokin sunansa ne sunansa sun kuma a Yaman ne da ya ji labari Abraha zai tafi ya yaki Larabawa kuma har zai je rusa Ka'aba hankalin sai tashi ran sai baci ya tara kabilu na Larabawa da suke Yaman ina mai kishin kare ɗakin Allah aka samu mutane dakaru suka fito suka dakatar da sojojin Abraha suka tsere musu hanya ba za ku je sai kun fara da mu da ku Abraha ya dariya yake to yanzu ku yan tsiraru irin wannan ku za ku hana ni isa Ka'aban nan nan da nan ba da dadewa ba da fara yaki aka wargaza su aka kamo zunafar cikin hursunoni sai ya ce ma Abraha ayyuhal malik ya kai sarki la taktuluni kar ka kashe ni fa afa an yakuna maqami ma'aka khairan laka min qatli ta yu zamana da kai ya zama shi yafi alheri fiye da kashe ni fa Abraha mai addini wai a hakan fa sai ya fahimta ya fahimta amma kuma yana cikin igiya an daure shi yana matsayin fursuna aka ci gaba da tafiya suna tafiya sai suka iso kasar Qus'am wata kabila ce ta Larabawa akwai wani fitacce shugaba nasu da ake kiransa Nufail bin Habib al-Qus'ami shi ma yayi kokari ya hado kan kabilu uku da Qus'am da Shuhuran da Nahis na Larabawa ina mai son ya kare dakin Allah daga miyagu mutane suka fifito Larabawa da kishi yan kadan ba su da tsoro suka fito da makamansu suka tsare Abraha da Asharam cewa ba zai wuce ba sai ya fara da su nan ma dai Abraha ya fafata da su ba da dadewa ya gama da su aka kama Nufail bin Habib al-Qus'ami cikin fursunoni shi ma yace masa ayyuhal malik ya kai sarki la taktuluni karka kashe ni fa inni daliluka baka san kasan nan ba ka bari ni zan jagorance ka zan nuna maka hanyar da tafi kusa bi ardil arab wa hatani yadaya ala qabail al-Qus'am wa Shuhuran wa Nahis sannan kuma in ka rike ni to kamar ka rike kabilu uku din nan ne da Qus'am da Shuhuran da Nahis bi sam'i wa ta'a dukkan mu zamu bi ka sai ce eh to wannan ma hujja ce sai ya himata shi ma da yaka daure shi yana cikin fursunoni yana nuna masa hanya ina zamu yi dama hagu ana dai tafiya har kuma aka iso Ta'ifa an yi so Ta'if an kusa da Makka kenan mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan lokaci Mas'ud bin Mu'tab babban mutum a Ta'ifa a wannan lokaci shi ma ya hada gangami mutanen Ta'ifa Larabawa yace musu ku fito mu yi kokari mu kare dakin Allah daga azzalumai suka fito da suka fito suka fuskanci Abraha da sojojinsa ganin yawan su sai Mas'ud bin Mu'tab ya ce ma yan uwansa kun gani kar ma mu fara wannan mutum yana da karfin gaske yana mai iso gurin Abraha da ya taho ya ce masa ayyuhal malik ya kai sarki innama nahnu abiduka mu dukkanin bayinka ne sami'una laka muti'una muna ji muna bi duk umarninka walaysa laka innana khilafun sannan ba mu taba saba maka ba walaysa baituna hadha bil bait alladhi turidu dakin mu dinnan da ka gani a garin nan ba wanda ka zo rusawa bane Abu Rugal ya jagorance su sai da suka iso wani kauye da ake kiransa Mughmis kusa da Makka sai rashin lafiya ya samu shi Abu Rugal din anan ya mutu kabarinsa nan aka binne to bayan wannan abin ya auku Larabawa saboda tsaban kishin wannan dakin Ka'aba din Abu Rugal din wato inda aka binne shi kabarinsa yana gefen hanya duk wanda ya zo wucewa ya zama ibada gun Balarabe sai ya jefi kabarin ya tsine martsi nan ne sai ya jefi kabari ya wuce kuma gurin wannan kabarin yana na har zuwa yau maganar da nake muku insha Allah in kace zaka ga kabarin shi wannan Abu Rugal din saboda wato la'anta da Allah madaukake masa a bisa jagorancin wannan runduna da yayi na zuwa rusa dakin Allah to anan gurin Abraha ya sansani Mughmis
ya kira wani mutum ainihin mutumin Ethiopia ana kiransa Al-Aswad bin Mafsud mutumin Ethiopia ne yana cikin sojojinsa ya bashi umarni ya karasa Makka in ya tafi Makka ya je ya koro masa duk wata dukiyar mutanen Makka tukuna kafin a yakin dukiyar su ma ganima ce shi wannan Al-Aswad bin Mafsud ya gangara Tihama yankin Tihama gaba daya ya tattaro abin da ya kama awakai raƙuma duk wanda ya samu ya tattaro su ya kawo mukmis wajen Abraha al-Ashram to cikin waɗannan raƙuma akwai guda 200 na Abdul Muttalib kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan lokaci fa kakan annabi din nan shine tsoho shine dattijan Makka ba wanda ya kai shi matsayi kaman sarki ne na garin to kabilun larabawa da suke cikin harami hankalinsu sai tashi jin cewa ga Abraha ya taho kuma ga manufarsa zai rusa ɗakin da suke alfahari da shi kuma har ma suke samun ɗaukaka wajen larabawa suna ma samun abinci saboda kasuwanci da suke yi don duk shekara larabawa na zuwa aikin haji kun ga ya nuna muku ana aikin haji kafin ma haihuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa dai aikin hajin da ake yi yana garwaye da al'adu aikin hajjin sunnan sun gaje shi ne daga annabi Ibrahim saboda ka sun dauke shi kamar matsayin gado da al'ada akwai shirka da yawa a ciki maza na dawafi da rana mata su yi tsirara da daddare suna dawafi suna sa'ayi suna duk abin da ake yi din nan na aikin haji suna yi duk abin da ake aikin haji kadan ne wanda Larabawa ba su yi kafin bayyanar manzon Allah don haka abin da annabi yayi kawai bayan bayyanarsa shine ya tace aikin hajin daga shirka da kuma al'adu ya maida aikin hajin nan yanda yake a zamanin annabi Ibrahim alaihi salam waɗannan kabilu na larabawa da suke cikin harami Quraishawa Banu Khuza'a Banu Kinana da Banu Huzail suka ji labari ga wani yazo kuma zai rusa ɗakin su sai suka yi gangami suka ce kai ba zai yi ba dole su yake shi bayan sun yi wannan shiri labari sai taho musu ga irin fa karfin Abraha ba za su iya jure mu faɗa da shi ba don haka sai suka fasa suka nemi Abdul Muttalib shine babban dattijan mutanen Makka suka nemi shawararsa to can Abraha al-Ashram a Mukmis sai kirawo wani da ake kiransa Hinatatul Himyari shi ma dai yana cikin mukarrabansa ya tura shi Makka yace ya taho Makka yace masa in ka je Makka sal an sayyidi ahli hadzal balad ka tambaya waye shugaban mutanen wannan garin wa sharifihim waye babban mutum a wannan garin idan an kai ka gurin shi summa kullahum sai ka ce musu innal malik yaqulu lakum sarki mai girma Abraha yana gaya muku cewa inni lam ati li harbikum banzo don in yake ku ba inna ma jitu li hadmi hadzal bayt nazo ne kawai don rusa wannan daki fakat an ji an mun kashi a nawa ni kuma zan rusa wannan illa iyaka banzo don in yake kowa ba na san ma ba ku da iko ba za ku iya ba fa in lam ta'ridu li bi qitalin idan buku bijiro da nufin za ku yake ni ba fala hajata li bi dima'ikum ba ni da bukatan jinin ku fa in huwa lam yurid harbi idan tsohon garin yace maka baya nufin ya yake ni fatini bi hito kace yazo ku zo tare da shi shi dai yana can yayi sansani a Mukmis to lokacin da shi wannan dan sakon Abraha ya isa cikin Makka Hinatatul Himyari yayi tambaya waye dattijon garin aka ce mar Abdul Muttalib aka iso da shi gurin Abdul Muttalib yayi masa bayani kaji sakon Abraha sai shi Abdul Muttalib ya ce masa wallahi ma nuridu harbahu mu ba mu da nufin mu yake shi wa ma lana min zalika min taqati sannan ba za mu iya ba mun san ko da muna so mu yake shi ma ba za mu iya ba sai shi Abdul Muttalib ya ce mar hadha baitullahi alharam wannan daki da ya taho zai rusa dakin Allah ne dakin na kowa mai hurmi wa baitu Ibrahim kuma dakin annabi Ibrahim ne khalilihi wato maji dadin Allah madaukaki shi ya gina fa in yamna'uhu minhu idan mai dakin ya ga ya kamata ya kare dakin sa fa huwa baituhu to dakin sa ne wa haramuhu
wa in yakhlu bainahu wa bainahu, idan ko shi mai dakin yaga ya kamata ya bar wani makiyin sa ya rusa dakin, to wallahi ma inda na dafqu min anhu, ba za mu iya kare masa daki ba, shi mai dakin ya kare abun sa. Inji Abdul Muttalib, kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai Hunatatul Himyar yace, to tunda haka ne, in talik mai ilahi, ka zo mu tafi wurin shi, domin dama abin da yace فإنه قد أمرني أن آتيه بك يا تشي من جيدا كي إنك تشي بذاك يا كيش با هكي نسوك كاما هنيا سكتك دراسة في عبد المطلب سيكرا وصدك تشكين يا إنسا عبد المطلب يا هفيا يا بوما شاتكوس يكرا وصدك تشكين يا إنسا سكة فتاري رسونا زوا سنساني غنن أبرهاك وأيكيني سوى دسي أما إسو لوك تشين يما تاي da dare sai shi Abdul Muttalib ya tambaya ina zunafar dattijan farkon nan da ya fara yunkurin yaki da Abraha a can Yaman kafin ma a taso, wanda aka kama shi fursuna da yake abokinsa ne, sai aka ce mara ga bukkan da ake tsare da shi, da ya je gurinsa sai ce masa, bayan sun gaisa ya ce, ya zunafar hal indaka min gina'in fi ma nuzila bina, shin akwai wani ceto da zaka iya mana wajen wannan mutum, za ka iya agaza mana wannan mutum ya tafi kare rusa mana daki kare cutar da mu? Sai shi zuna fadin ya ce masa, wa magina urajilin asirin fi yadai malikin yantaziru an yaktulahu bukratin aw ashiya, yanzu kai Abdul Muttalib ka ga mutum fursuna a daure, sarki yana jiran sarki ya kashe shi ko dai da safe ko da yamma, ka tambaye shi wai ko yana da wani agaji da zai maka? Nace ma yin digina ba wani abin da zan iya ma fi shay'in mimma nazala bika illa anna anisa, amma kuma da yake shawara ce akwai wata hikima. Sayyisul fili, wanda yake kulawa da giwan nan sunansa Anisu, tsakanin hicowar mu zuwa nan har mun jitu da shi mun saba, sadiqul li ya zama abokina, fasa arsilu ilaihi, zan aika yazo, fa usihi bika, in hada shi da kai in masa bayani cewa kai mutumin kirki ne, wa a'zumu alaihi haqqaka, in girmama haƙƙinka a kansa, nuna masa matsayinka, wa as'aluhu an yasta'zina laka alal malik, sai in roke shi ya maka iso ga sarki, wa tukallimuhu fima badalaka wa yashfa'a laka indahu, wato ka je ka samu damar magana da sarki har ma shi Anisu din nan ya samu cetonka, wato ka samu agaji ta hannunsa. To amma fa in kadar ala zalika, idan shi ma Anisu din zai iya, saboda ban sani ba ko zai iya rarrashin wannan mutum ko ba zai iya ba, shi dai yana da babban matsayi, shi ne yake kulawa da giwa, ita wannan giwa ba mai kulawa da ita illa wannan mutumin, to kaga kowa mai kulawa da ita dole zai samu matsayi gurin Abraha, domin kada giwan an tafi sai ta waye ko. To sai ya aika, da ya aika Anisun ya taho mai kulawa da giwan, Zunufar ya ce masa, inna Abdul Malik, kaga wannan Abdul Muttalib, kaga Abdul Muttalib din nan sayyidu Quraysh wa sahibu iri Makka, wannan mutum babban mutum ne, in ka ji an ce akwai ayarin raƙumai sun tafi kasuwanci gabas ko yamma, kudu ko arewa, to da wuya ka samu babu ayarin sa, mai arziki ne, sannan kuma mutumin kirki ne, ba wai arziki ne kawai yake da shi ba, yutaimun nasa bis sahli wal jabali wal wuhush, yana ciyar da talakawa na nan ƙasa da kuma waɗanda ke kan duwatsu, da har ma dabbobi yakan yanka musu raƙumai su ci, dabbobin daji. Abdul Muttalib wato kamar wani rantsuwa da da ya taɓa yi, da Allah maɗaukaki ya biya masa bukata, ya rantse cewa idan ya samu biyan bukata zai yanka ɗansa, to kuma daga nan abin ya faru, ƙuri'a ta faɗa kan Abdullahi, wanda wani tarihi ne mai tsawo, sai da abin da aka fanshe shi da raƙumai guda 100, Abdul Muttalib ya sa aka soke su baki ɗaya, dabbobin daji suka yi ta ci, wannan ma sai ya zama ƙarin daraja ga Abdul Muttalib. Sai ya ce masa, wa kar asabal malik lahu mi'atay ba'irin, ga shi sarki ya tura an kamo dabbobin su, kuma cikin dabbobin nan akwai guda 200 na shi Abdul Muttalib, fasta'azillahu alaihi, ina roƙonka ka taimaka kai iso ga Abdul Muttalib zuwa ga Abraha, wa anfa'ahu indahu bima sata'ta, duk abin da zaka iya yi kaga ka amfani Abdul Muttalib a wajen wannan sarki, ka taimaka mana. Sai ya ce afal, zan yi. A daren shi wannan Anisun ya tafi ya samu Abraha,
ya masa bayani yace to ka gani dama ka aika abu maka da dattijon garin to an zo da shi kuma shi wannan dattijo bayanin da zan maka shine huwa sayyidu quraish shugaban quraishawa ne ga matsayinsa mutumin kirki ne tamfar yana addinin kristaniti sannan gashi ya kwana kofarka yasta'zinu alayka wa huwa sahibu kaza wa kaza wa kaza wa kaza da ya fada masa abraha sai ya gamsu sai ya ce to a shigo da shi washe gari kenan da safe ta abdul muttalib Allah ya masa wata baiwa mutum ne wanda yake da kwarjini in ya taho guri dole ka cira masa da ka gan shi dole ka girmama shi kasa akwai wadanda Allah kan ba su irin wannan baiwa da ka gan su sai ka girmama su sai yana da irin wannan siffa mutum ne mai wato babban mutum kuma mai jiki dogo sannan mai mutunci da ganinsa ka san wannan dattijon kirki ne da Abraha ya ce a shigo da shi shigowansa ke da wuya a jallahu wa akramahu Abraha sai ya ga kai ga wani mutum da bai taba ganin irinsa ba gabansa sai ya faɗi duk wanda ya shigo gaban Abraha a ƙasa zai zauna shi yana kan karagarsa amma shigowan Abdul Muttalib sai ya zabu da tsaye ya ga cewa to wannan dattijo ya zauna a ƙasa shi yana sama yace kai ba zai yiwu ba to ya dora shi kuma akan karagan yaya su Habashawa za su ji kai da kazo zaka yaki mutane sannan kuma gashi ka zauna da sarkin su a karaga guda to sai ga abin da yafi dacewa ya sauka ƙasa duk su zauna a ƙasa tare da Abdul Muttalib sai ya sauka kan shi fida Abdul Muttalib ya zo ya zauna kusa da shi bayan ya zauna sai ya kira tafintansa ya ce masa kullahu ma hajatuka ka tambayi shi wannan dattijo me ya bukatarsa ya dai ji sakona na ce ga abin da ya kawo ni zan rusa ɗakin nan ni ban zo in yake su ba kuma na ji amsarsa to yanzu me ya kawo shi yana da wata bukata sai Abdul Muttalib ya ce hajati an yarudda al-maliku alayya mi'atay ba'irin asabaha li bukata ta kawai sarki ya dawo min da rakumai 200 nan da ya kwace min sai Abraha ya ce kai kad kuntu a'jabtani hina ra'aytuka da shigowanka ka ban sha'awa thumma qad zahidtu fika kina kallantani yanzu da ka bude baki kai min magana sai na kyamace ka yanzu kai ina maka ganin dattijon kirki kai ne sarkin mutanen nan na taho zan yi ta'adi to kallimuni fi mi atai ba'irin asabtu halaka wa tatruka baitan huwa dinuka wa dinu aba'ika ka zo gabana kana roƙon in mayar maka da raƙumai 200 ka bar batun ɗaki wanda shine addininka shine addinin iyayenka kuma shine darajarka ma a wajen mutanenka ba ka ma maganar ɗakin da zazo rusawa kana maganar raƙumanka kawai a mayar maka da abinka waqad ji'tu li hadimihi la tukallimuni fihi na zo kuma don in rusa ɗakin ne amma ba ka yi min magana a kansa ba shine sai Abdul Muttalib ya ba shi amsa gajeruwa ya ce masa inni ana rabbu ibli abin da ya sani ce a maida mai raƙumai na saboda ni ne ubangijinsu wa inna lil baiti rabban sayamna'u ɗakin yana da nashi ubangijin shi ubangijin ya kare abinsa sai Abraha ya ce to raƙumanka kake so a mayar maka kuma ɗakin yana da ubangiji zai iya karewa har ma kana cewa sayamna'uhu ma kana liyamtani amini ubangijin nan ba zai iya kare ɗakin nan daga gare ni ba sai Abdul Muttalib ya ce masa anta wa zaka to wannan kuma ruwanka yanzu kai duk damuwanka raƙumai 200 ya ce yana ta mamaki shi da ya ɗauka zai zo a yi wani artabu a yi wani ƙazamin yaƙi sai ga sarkin garin ma gaba ɗaya wai shi damuwansa raƙumai da aka kama a bashi abin shi kuma yar masa da raƙumansa ya tafi daga bashi raƙumansa 200 ya kora ya tafi yana zuwa Makka dama Qurayshawa suna nan sun taru da Banu Kinana da sauran kabilu ya ce musu kunje abin da ya faru tsakanina da shi amma ba ni na kwato raƙumai na kuma na ce shi mai ɗaki ya kare abinsa kuma ka ga ai ba laifi ko ka ce to yanzu mai za mu yi ya ce to ba wani abin da za ku iya yi kun ga dai ƙarfinku bai kai ku yaƙi wannan mutum ba abin da za ku yi kawai shi ne ku fita da matanku da 'ya'yanku da dabbobinku ku hau kan duwatsu saboda kada ayarin nan in sun taho su cutar da ku saboda shi yaƙi ba a san ƙarshensa ba amma bayan sun fifita Abdulmutalib sai ya taho da shi da wasu manyan shugabannin Qurayshawa ya rike jikin kofar Ka'aba. Akwai wata hilka wadda har yanzu suna barin ta, ya rike ta wani abu kaman zobe yana addu'a da shi da Qurayshawa suna roƙon Allah ya kare dakin sa. Ya rabbi innal mar'a yamna'u rahlahu famni halalak la yaglibanna salibuhum wa mahaluhum adwan mahalak in kunta tarikuhum wa qiblatana fa amrun ma badalak wa la in fa'alta fa innahu amrun yatimmu bihi fi'aluk. Wanda wasu baitoci ne na Abdul Muttalib wanda malaman tarihi, malaman wato adab suke rike da su. Yace ya Ubangiji, ni dai na kare nawa sai ka kare naka. Inji Abdul Muttalib, fatar mu kada bukatar su, wato abin nan, kada su samu cimma bukatar su a waye gari kuma ana wato ana ta'adi mana ka addini. Yace to amma in kunta tarikuhum, idan kaga ya kamata ka bar su, wa qiblatana, kaga dai wannan daki shine alqiblan mu, nan muke ibada, in kaga ya kamata ka bar su da alqiblan mu su rusa, fa amrun ma badalaka, to al'amari dai yana gare ka ya Allah. Wa wala in fa'alta, idan ku har ka bar su suka rusa, fa innahu amrun yatimmu bihi fi'aluka, to aikin ka ne dai kai kaga dacewar haka din. Bayan Abdul Muttalib ya faɗi waɗannan da wasu baitoci suka yi ta addu'a, sannan sai suka hau kan duwatsu da su da matansu da ƴaƴansu da dabbobi, duk mutanen garin aka bar garin, aka hau kan duwatsu ana kallo. Da gari ya waye, washe gari, Abraha ya shirya shi da rundunoninsa, aka shirya wannan giwa wai sunanta Mahmud, suka yi yankurin shigowa maka, za a tafi a rusa ɗaki a tafi, dama abin da ya kawo su kenan, kadai su rusa su koma fakat. To nan an shirya sojoji, kowa ya yi ɗamara, ina mai kulawa da giwa, gani je ka jawo giwa domin shi za mu malkayawa sarkan da zai rusa wannan ɗakin. Daga nan inda suke mukmin, idan mai kulawa da giwan ya yi ƙoƙarin jan giwan ko ya kora shi ya shiga maka, sai ki suka yi giwan nan ya ki tafiya, suka dinga dukan kansa, giwa ya ki tafiya, suka ɗauko wata sanda aka saka a hancinsa, ba irin azabar da ba su yi ma giwan ba, ya tafi, giwan nan ya ki tafiya. To akwai Nufailu bin Habib al-Khuthami, wani wanda ya jagoranci kabilar Khuth'am, mutum na biyu da ya yi ƙoƙarin yaƙi da Abraha, da ya ga haka ya tabbata kenan akwai al'amarin Ubangiji a ciki, maza sai ya gangaro, dama yana tare da su, ya taho daidai kunnen giwan, ya ce ma Abraha, bari akwai wani abin da zan masa, mai yiwa ko zai tafi. Abraha shi dai buƙatarsa dai a je a rusa ɗakin, yana zuwa sai ya raɗa masa a kunnensa, Abrik Mahmud warji rashidan min haythu ji'ta fa innaka fi baladillahi al-haram, kai wannan giwa ka koma, kar ka yadda ka shiga wannan daki mai garin nan, domin ka zo garin Allah ne fa mai hurumi, in so ba su san Allah ba, kai ka san shi. Yana faɗa sai ya juya ya sadada, kuma shikenan sai ya gudu ya hau kan duwatsu, saboda kar Abraha ya ganshi ya ce to ya je ya masa wani abin da ma ya hana giwan tafiya, faɗa masa ke da wuya giwan sai ya durƙusa ma ya koma ya zauna. Suka yi ta duka abin ya faskara, suna cikin wannan hali ba su ma shiga cikin garin Makka ba, sai Allah ya turo wasu tsuntsaye daga teku, kalkhatatif, malaman tarihi suka ce kamar yadda ka san alallaka, irin tsuntsun na mai gudu, ka san wannan tsuntsu yana cikin tsuntsayen aljanna, wannan tsuntsu mai gudu, kowane tsuntsu yana ɗauke da duwatsu guda uku, ɗaya a bakinsa, guda biyu a ƙafafunsa. Sannan aka ce girman duwatsun bai fi ƙwayan wake ba, in sun taho suna jefa marundunonin nan kaman bama-bamai, kaga hikima ta Ubangiji, tsuntsaye kuma daga yankin teku suka taho. To ganin haka fa suka juya gudu suke, ba sauraro, sojoji na gudu, su Abraha kowa ya falle a guje.
Abraha yana tambaya ce ina Nufail bin Habib, ina Nufail bin Habib, ku nemo shi ya san hanya, shi ya nuna mana hanyar da muka iso, ya nuna mana yadda zamu koma.
Wani ya taho ya gaya masa, Nufail ana neman kafa ya ce wa ainal mafarru wal ilahu talib wal ashrab al maghlub ghayru ghalib, ita ina wajen gudu, Allah shi yake neman ku yanzu, ga ashram an ci nasararsa bai nasara ba shi kuma zan bi umarninsa. Suna gudu kuma cikin ikon Allah, wato dutse in ya samu mutum to akwai riwaya kashi biyu, suna cewa zai huda shi ya huda abin hawansa kuma har ya shiga cikin ƙasa, amma wannan riwayar bata da inganci kamar riwayar cewa dutse in ya samu mutum wato ba halaka shi yake take ba, yana sa masa annoba ne, annoba jikinsa gyambo zai kama shi yana ci, amma cikin takaitaccen lokaci za ka ga mutum ya lalace, wato ba mutuwa za ka yi take ba sai mutum ya wahala. Abraha shi ma dutsen ya same shi, saboda haka naman jikinsa ke gutsurewa yana faduwa an milatan, sannan duk yankin da naman jikinsa ya fadi to akwai iwar da za ta yi ta fita da jini, haka nan suke ta gudu suna faduwa wasu suna mutuwa haka suna ta tahowa har dai aka isa Sana'a. Kafin a iso Sana'a ya lalace gaba ɗaya ya ƙare, sannan malamai su tarihi suke cewa lam yamut hatta sada'a sadruhu, bai mutu ba sai da kirjinsa ya fashe, zuciyarsa ta fashe, wato zuciyarsa ta yi bom ta fashe sannan ya mutu. To wasu na'am kamar bindiga ai ta bindiga kwarai, wasu ba su mutu ba daga cikin sojojin, suka ci gaba da zama a Makka sai suka zama bayin mutanen Makka suna musu kiwo, kuma wannan gaskiya ne, domin nana Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wasallam tace laqad ra'aytu qa'idal fil wa sayisahu a'mayayn bi batni Makka yastatimanin nas, ni da idanuna an haife ni na girma na ga jagoran wannan giwan da mai ciyar da giwan, na gansu da idanuna a Makka, sun makance sun lalace amma suna bara suna roƙon mutanen Makka su ba su abinci. Ko ba ita kadai ce ta faɗi wannan magana ba, waɗanda suka ruwaito irin wannan magana suna da yawa cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. To anan malaman tarihi suke cewa farkon zuwan annoba kenan ƙasar Larabawa, farkon zuwan annoba ƙasar Larabawa, wato kafin wannan abin ya auku ba a taɓa samun annoba ba. To kuma sannan wannan shine farkon zuwan tsuntsayen da kake gani a Ka'aba din nan, in ka tafi da ake kiran su hamamal yamam, wasu tattabaruna nan a Ka'aba a cikin garin Makka kana gani ana girmama su, wasu ma kan sai hatsi suna watsa musu. Asalin farkon zuwan su kenan daga cikin wato ana cewa min nasli tayr, suna daga tsatsan wancan tsuntsayen da Allah ya turo su suka halaka Abraha da rundunarsa. Waɗannan tsuntsaye tattabaru ake kiran su ko? To bayan Abraha ya rasu, ɗansa Yaksum sai ya kama mulkin Ethiopia, shi ma bai daɗe ba ya mutu, akwai ɗaya ɗan Abraha ɗin ana kiransa Masro ya ci gaba da mulkin abin nan Yaman kai. To daga nan Farisa ita kuma ta kawo hari, ƙasar Farisa ta yaƙi Yaman, bayan an yaƙi Yaman shikenan mulkin su ya faɗi. Sarkin ya aka waye gari shine Saifu bin Ziyadin, Larabawa suka dawo su ne kuma suke mulki da ƙasar Yaman kaman da. Don haka Larabawa kaf suka zo Yaman suna ce shi Saifu bin Ziyadin murna na samun mulki, wanda cikin su akwai Abdul Muttalib. Shi wannan sarkin in ka labarin da ake bayarwa, wato irin bayanin da yake ma Abdul Muttalib, sai yana nuna akwai wata mu'jiza, domin yana nuna masa cikin zuriyarsa za a haifi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To waɗanda suka yi mulkin Ethiopia din nan mutum hudu ne. Da farko dai Aryab shine babban komanda da Annajashi ya turo, sai Abraha, sai ƴaƴan Abraha guda biyu da Yaksum da Masro, suka yi mulki shekara 30 kadai. Wannan shine tarihin da malamai suka bayar game da dalilin saukan Suratul Fil, wanda bayan abin ya auku a cikin wannan shekara aka haifi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuma abu ne wanda ya shahara, Larabawa suna amfani da shi a matsayin tarihin su Amul Fil, ko Amul Fil shekaran giwa, a ce ai an haifuwa ne shekaru kaza daga shekaran giwa, wato daga shekaran nan da aka halaka giwa an haifuwa ne, kamar yadda muke amfani da hijira ko kuma haifuwar Annabi Isa yanzu. an haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekaran da aka yi wannan wato hallaka Abrahatul Ashraf shekara ta 570 bayan haihuwar Annabi Isa alaihi salam. Wannan shine tarihin da dace ya kamata mu sani kafin mu karanta ita wannan sura. Kenan in ka san tarihin, to idan ana karanta sura sai ka ga abin kamar kana ganin shi. Allah madaukake sa mana albarka cikin bayani da muka yi.
Masha Allah, Allah ya saka wa malam alheri. Cibiyar addinin musulunci da Darul Islam wani ke shago mai namba 26 Low Shopping Complex daura da randa ba na wunti kasuwar wunti Bauchi State Nigeria ita ce jira muku wannan MP3. Ga lambar wayar mu ga masu bukatar neman mu akan lambar waya kamar haka: 0806030275. Ga lambar a cikin harshen Turanci: 0806030275. Wassalamu alaikum warahmatullahi.